Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 6 ga watan Yuni na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC a Najeriya na kokarin kawo sulhu tsakanin 'yan majalisar dokokin ƙasar da shugaba Muhammadu Buhari, biyo bayan wani zama na musamman da suka yi jiya Talata. Za kuma ku ji cewa kawunan 'yan majalisar dokokin Najeriya ya ragu bayan wannan ganawar ta musamman da suka yi jiya da shugaba Muhammadu Buhari. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku, shin ya kuke kallon cece-kucen da ke faruwa tsakanin 'yan majalisar Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Jama'ai a birnin London sun ce sama da motocin kashe gobara 20 da ma'aikatan kwana-kwana 120 ne suka kai dauki a wani hotel na Mandarin Oriental wanda ya kama da wuta a Kingsbridge da ke birnin London. Wasu hotunan bidiyo sun nuna hayaki ya turnike rufin hotel din mai hawa da dama, kuma ana iya ganin hakan a fadin London. An rufe manyan hanyoyin mota da ke ratsawa gaban hotel din, lamarin da ya janyo cunkoson motoci a London. 'Yan sanda sun ce an kwashe mutane daga ginin Kano, kuma ana ci gaba da binciken mafarin wutar. Babu wanda ya ji rauni a rahoton farko da suka fito. Ga dukkan alamu, 'yan jam'iyyar Democrat a California, jiha mafi shahara a nan Amurka, suna kan hanyar samun nasara a wasu muhimman gundumomi a babban zaben watan Nuwamba, biyo bayan nasara da suka yi a zaben fidda gwani a jiya Talata, babban lamarin da zai kai jam'iyyarsu ga samun rinjaye a majalisar wakilai a Washington. California ta gudanar da wani salon zaben fidda gwani inda 'yan takara biyu da suka yi nasara za su fafata da juna watanni 6 masu zuwa ba tare da yin la'akari da jam'iyyarsu ba. Amma yawan 'yan takarar Democrat da ke neman waɗannan kujerun ya sa ana ganin za a yanyana ƙuri'un Democrat, kuma hakan zai baiwa wasu manyan 'yan takarar Republican guda biyu damar kaiwa ga babban zaben watan Nuwamban. Amma duk da cewa ana ci gaba da kada ƙuri'a cikin dare, wanda kuma zai iya kaiwa kwanaki nan gaba, 'yan Democrat na iya samun kujerun majalisa wanda akalla za su iya zama na biyu a baya 'yan Republican da suka lashe ƙuri'unsu a jihar wanda ke yammacin Amurka, ciki har da gundumomi da su 'yan Republican suka taɓa lashewa shekaru biyu da suka wuce, yayin da Hillary Clinton ta doke abokin karawanta a zaben shugaban ƙasa wato Donald Trump. 'Yan Democrat suna sa ran za su samu kujerun majalisu guda 23 wanda suke bukata su samu rinjaye a majalisar wakilai a jihar ta masu sassaucin ra'ayi, inda aka bayyana adawa ga shugaba Donald Trump. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya bayyana amincewarsa ya gana da shugaban 'yan tawaye Riek Machar a wani yunkurin kawo karshen abin da ke hana shirin zaman lafiya da kuma ruruta yakin basasar kasar. Ministan harkokin wajen kasar mai riko Martin Elia Lomoro ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa shugaban Sudan Umar al-Bashir ya buƙaci ya ɗauki nauyin tattaunawar tsakanin Kiir da Machar a babban birnin Sudan Khartoum. Lomoro ya tabbatar da cewa shugaba Kiir ya shirya ya gana da Machar a Khartoum. Ya ce shugaban ya amshi wannan gayyata, kana kuma ya amince zai yi wannan tattaunawar. A cikin wannan lokaci, ministan harkokin wajen Sudan Aljidri Muhammad Ahmed ya jagoranci wata tawaga zuwa babban birnin Sudan ta Kudu Juba domin su tattauna da shugaba Kir da Mashar akan wannan ganawar su. Ya ce shugaba Bashir ya bada shawaran kawo su waɗannan ƴan uwa nashi a Khartoum. Ahmed yana faɗa wa manema labarai. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da takwaran aikinsa ta Birtaniya Theresa May a yau Laraba a birnin London, yayin da yake kawo ƙarshen rangadin wuni uku da yake yi a Turai da zumbar roƙon shugabannin ƙasashen Turan su canza yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar Iran. Netanyahu ya faro rangadin nasa ne daga Jamus a ranar Litinin, inda yake shaidi ga shugaban Jamus Angela Merkel cewa shishigi da Iran ke yi a gabas ta tsakiya zai sake kawo kwararan 'yan gudun hijira zuwa nahiyar Turai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kodayake fadar shugaban Najeriya bata ce uffan ba akan bukatun da Majalisar Dokokin Najeriya suka gabatar wa shugaba Muhammadu Buhari jiya, jam'iyyar APC na kokarin shawo kan lamarin. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayya ne tun farko ya bayyana cewa ba za su yi magana akan wannan lalura ba a yanzu, sai dai watakila wani lokaci a nan gaba. To amma ita jam'iyyar APC ta fito fili ta bayyana cewa tana ɗaukan mataki na kawo sulhu tsakanin ɓangarorin guda biyu, kamar yadda mataimakin shugaban jam'iyyar rashin arewa maso yamma ta Najeriya Ino Abdulkadir yake bayyana min a fira da nayi da shi.
Mu a jam'iyyance, ita jam'iyya ta siyasa ita ce uwa, ita ce uba ga duk wani wanda zai takara ko sashen tattaunawa ne ko kuma na majalisar dokoki. To a nan, saboda wannan matsayin na majalisar jam'iyya, wanda ita jam'iyya ita ke dukawa mutane su hawo a gansu a zaɓe su. Ta haka illa ce gare mu a jam'iyyance a ce wannan abun na faruwa ba mu yi doki wani mataki ba, da kuma masu kokarin mu yi domin sasanta na magana da kowane sashe na alurashe su ga a zo a zauna a samu daidaituwa, ba wai don sakanta jam'iyyar ba kawai, saboda jama'ar Najeriya su ne suka ba da dama ga APC da kawo gwamnati ta tarayya da kuma suka zaɓi yawancin 'yan majalisa na dokoki.
Amma baka ganin cewa ku yanzu a matsayinku na shugabannin jam'iyyar da na wucin gadi ne kusan tun da ana shirye-shiryen fitar da wasu sababbin shugabanni, kamar matsayinku ba lalle ne shi wani tasiri ko a saurare ku a ɓangaren majalisa da kuma ɓangaren zartawa na gwamnatin tarayyar ƙasa ba?
Da an ce zai abu ba zai tasiri ba tun daga fari, wato an nuna ma kada a yi magana. Amma idan an fusa himma, na tabbatar ma insha Allah Allah zai shiga a samu maslaha.
Mataimakin shugaban jam'iyyar APC kenan ɓangaren arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Ino Abdulkadir a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Ra'ayoyin 'yan majalisar dokokin Najeriya ya rabu kashi biyu akan kudurorin da suka baiwa ɓangaren zartaswa, da wasu ke ganin ya saɓawa dokokin majalisar. A ɓangare ɗaya kuma majalisa ta gurfanar da wasu 'ya'yanta a gaban kwamitin bincike akan kalaman da suka yi na ƙin goyon bayan kudurorinsu. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta shirya mana wannan rahoton.
Zama da majalisar dokokin Najeriya ta yi ya bar baya da ƙura, domin wasu daga cikin 'yan majalisar sun yi furuci da ya ja hankalin musamman majalisar wakilai. Wasu daga cikin 'ya'yan majalisar sun bayyana wa manema labarai rashin jin daɗinsu game da matsayar majalisar akan batutuwan ɓangaren zattaswa. A don haka ne majalisar wakilai ta miƙa 'ya'yanta guda biyu da Abdulmumin Jibrin da Muhammad Gudaji Kazaure ga kwamitinta na bincike, saboda furucinsu na zargin cewa taron nasu yunƙuri ne na tsige shugaba Buhari. Kuma har tuni ma an fara tara sunayen 'yan majalisar masu ra'ayin tsige shin. Honorable Lawal Yahaya Gumau ya yi tsokaci.
In ma Buhari akwai abin da ya yi, to ya kamata a tattauna a kowane camba tukunna a samu matsaya a Senate a samu matsaya, a Reps a samu matsaya, wanda haka ne al'adar National Assembly. In yazo sai a ce to a hadu kuma a tattauna. Amma abin da muka fahimta shine duk maganar nan ta shafi rikicin dake cikin tsakanin ƴan sanda da Senate President. Shine ake so ayi amfani da National Assembly karfi da yaji ayi amfani da mutum 400 da wani abu dan a goyi bayan Senate President saboda me saboda ana so dole sai an ce Buhari na da hannu a ciki mu kuma abin da muka yi believing Buhari mutum ne wanda ba ruwan shi da rikicin ka da ƴan sanda kuma ba yanda za a yi Buhari kana da gaskiyan ka komai zagin shi da kake yi ba yanda za a yi kana da gaskiyan ka yace ƴan sanda su ci mutuncin ka an zo ana nuna executive in an ce executive da Buhari ake yi tunda shine shugaban executive mu abin da muke faɗa shine kowaye a National Assembly yayi laifi ya karya dokan ƙasa criminal ko civil to in ƴan sanda sun neme shi kadai ya je amsa neman da aka mishi
haka shi ma dan majalisar dattawa Abdullahi Yahaya ya kalli wannan al'amarin ta wata fuska daban inda ya bayani kamar haka
inda muka zo ni dai a ra'ayina na bambanta muka bambanta su shine bai kamata a dauko laluran wani ba a zo a mai da ita ta majalisa kowannen mu ya zo da tashi lalura yanzu in naje na hito gida na faɗa da matata muka bata da ita sai yanzu in mata motion a majalisa ko na zo can a lot of duri gimar da aka zo ta wadda ta faru wa da wadanda ake kai kotu da wadda da mene ai bannan da aka caji su da su ba yau aka kawo su kotu ba ba kuma wannan gwamnati ne aka yi musu kawo tun lokacin Obasanjo tun lokacin Ahmadu aka kai su kotu kotu tunan ne ba su yi komi ba shi yasa yanzu aka bude wannan magana to sai a zo a jari lai wannan magana a majalisa akan haraka ta majalisa ai ba haraka majalisa ba ce duk wanda ya je aka same shi da lam'a ko ana dargin shi da cin kudin jama'a ya je kotu ya kare kanshi amma bai kamata ya dauko wannan magana ya kawo ta a majalisa ba
kudurori 12 ne dai zaman majalisar ya zattas da suka hada da bukatar daukan matakan tsaro domin kawo karshen kashe-kashen rayuka da yake addaban musamman yankin arewacin kasar Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Madina Dauda to yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan cece ku can da ke faruwa tsakanin ƴan majalisar dokokin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku dan shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To kiran mu na farko mun same shi ne daga Bauchi. Da wa muke magana daga Bauchi?
Ana magana da Usman Mustafa da rikitarar Bari.
To, Mallam Usman Mustafa muna jin ka.
Yawwa, ko sai so in bayyana ra'ayina da kan wannan abu da ke faruwa a majalisa. Wannan kamar yadda wannan ƴan majalisa suke bayani wannan ra'ayi ne na saraki. Ya ɗauko shi gurin da rubin da so ya amfani da wannan dama. Wannan mu abin da yake gani shi ne wannan ba wani kare ne da yanki ciki a majalisa ba suna kare yanki ta sosai na kansu.
To mun gode Mallam Usman Mustafa daga Bauchi yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum sunana Isiyaka Lale daga Shagari Junction Badara a Kaduna.
To Mallam Isiyaka muna jin ka.
To ni a ra'ayina shi ne a gaskiyar magana mu ƴan Najeriya ƴan majalisun nan gaskiyar magana shi ne ba ma maganin su da wani kima da wani daraja a Najeriya saboda me suke mana ba sa yin komai suna cewa za su sun shige shugaban ƙasa ne kawai a gabansu ba su da wani aiki za su yi mana kullum sai suka ɗauko magana in shugaban ƙasa bayan yana yin iyakar ƙoƙarin su ne ba su a taimaka mai da ayyukan da ya kamata su yi da an zo an yi abin nan sai suka ce a'a ba haka ba ne bai iya ba su kaɗai ne suka iya. Mu ba ma ganin abin da suke yi dokokin da ya kamata su yi wanda zai taimaki talaka duk in a aka kawo shugaban su ba sa aiwatar da shi sai abin da yake ra'ayi wanda zai taimake su ba wanda zai taimake mu ba dan mu ba mu ga wani kudiri da suka kawo wanda yake shine zai taimake mu ba sai dai abin da yake taimakon su.
To mun gode Mallam Isiyaka daga Kaduna, yanzu kuma bari mu je Jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda, an sharuwa lafiya?
Lafiya, Laudawa muke magana.
Mallam Alina daga Dogon a cikin Jamhuriyar Niger.
To Mallam Alina, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ina da tsawon ku ce ku ne ɗan majalisa da zuku sai ni dacewa. Ina so su wani alwani na da sahawa hadalin ne ga ka Buhari da Halitu. Ha, ita majalisa. Ina da majalisa ta ta da koki. Ina ku aiki da dokan.
To Mallam Ali, ina ga layinka ya goce, ka sake gwada kiran yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Yawa,
da wa muke magana daga Jigawa?
Sha'aibu auditor kudigin ƙauye local government.
To Mallam Sha'aibu, muna jin ka.
Yawa, ni ra'ayina da zan ba da zan faɗi shine gaskiya ɗan majalisa ba su kyauta ba.
To me yasa ka ce haka?
Eh, abin da yasa yadda mai girma shugaban kasa Muhammadu Jalla Buhari yake ba da goyon baya a ƙasar nan yake kawo ci gaba, bai kamata a ce sun nuna irin wannan halaye a daman nasu na jiya da suka yi ba.
To mun gode Mallam Sha'ibu auditor, yanzu kuma bari mu je Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Gombe?
Daga Gombe Malam Akinata da Malam Magaji Oldo daga Tumu Ward Akko LGA Gombe City Nigeria.
To muna jin ka Malam Magaji.
Yawwa, muna roƙo da mu da risa don Allah su yi haƙuri. Buhari ba da lafiyan komai, mu ga abin da suka yi bellet sun tsana da Buhari wani abu. Yawwa, Buhari nan ba da lafiya, sun hana ki aiki sai ba abin da ake mana komai da komai Najeriya, sun hana komai.
Su ƴan majalisa ko?
Yawwa, ito aikin ne suka mana.
To mun gode Malam Magaji, yanzu kuma bari mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da daga wannan zonar na kungiyar kasar da na jihar Yobe.
To muna jin ka Malam.
Yawwa, wato a gaskiya ɗan majalisa ya kamata ki da ni. Kuma nazarin nan ke mu fa kasan nan zaman lafiya muke so, duk abin da ke sa wani ci gaba a Najeriya shi muke so, dalilin bai samu su dace ba, wai ki je su majalisa ki kafin kansu a wato wannan kuma idan Allah ya
dafa su. Malam Magaji, layinka kamar yana da tangarɗa, ka gwada kiran mu. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Bello sokoton daga nan Kaduna, Maryam Dauda.
To Malam Bello, kana lafiya? Muna jin ka.
Alhamdulillah, Maryam Dauda, alhamdulillah.
To menene ra'ayinka?
Gaskiya mun lissa kuna da gaskiya, wallahi gaskiya shugaban Muhammadu Buhari gaskiya da shawara kan da Allah ya kamata mutanen da ke nada mulki su bai girma ɗan majalisa, amma ya ce cewa ɗan majalisa mutunci kuma ɗan majalisa su ne mai girma a wannan tsarin mulki na demokradiyya, amma kuma ana walakantar da su akan ɗan wani wanda aka nada wani bai sa abin da ake yasa ba. Saboda gaskiya ni ya kira Malam Muhammadu Buhari, wallahi ta Allah ya jare ta takunta su shi gaskiya. Sau ɗan majalisa gaskiya tana da gaskiya abin suka yi, kuma haka ake yi an takaka ka nuna an takaka. Saboda in za a gyara a gyara, amma tsakanin da Allah suna da gaskiya, kuma ya kamata shugaba shi duba wani shawarori nasu wanda ya kamata shi ake da shi shi ake shi.
To mun gode Malam Bello Sokoto daga Kaduna, yanzu kuma bari mu je Kano.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Suna magana da Alhaji da Sani Bako, akwai local government.
To muna jin ka Alhaji.
Wannan abinda 'yan majalisa suke gaskiya bai mana daidai ba, saboda abinda ya sa an ba da kasafin kuɗi ma sun bara maimakon su har yanzu komai a kai ba, amma suna kawo mana cika za kan wani al'amarin kuma da sannan Allah zai mana maganin su. Allah ya kula ta.
To amma mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Sokoto?
To Hajiya Maryam, kina magana da Usman A. Bello Bonkari, karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto, Najeriya.
To Malam Usman A. Bello, muna jin ka.
To mu dangane da wannan al'amari Hajji Amaryam Dauda bai zo mana da mamaki ba idan mun kai la'akari da wannan abin ya faru ne lokacin da rundunar 'yan sandan Najeriya take neman wannan shugaban musul dattawa ya kai kansa ga gare ta domin ana tuhumar sa da wasu abubuwa. Sannan waɗannan 'yan majalisun gaba ɗayansu idan kiga sun taso suna wani cece-kuce suna yawon baki abu na da taɓa kuje da su ba wai abu na da taɓa ayyukan talaka ba. Saboda haka akasarin su mu wai kafin mu tsige da shugaba Buhari. Mun mun riga a matsigike su da zai dan kiddi ba kashi 90 cikin 100 ne 'yan majalisun ga da yarda Allah ba za su sake koma wannan majalisa ba kasancewa ba su aiwatar da komai a kananan hukumomin su ba to ta yaya za su ruciya su gane wanda shugaban kasa bayan sun hana shi shaket sun hana shi shaket domin abubuwa sun ki muda a Najeriya.
To Usman A Bello kenan daga Sokoto kuma anan zamu dakata dauka wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mun gode ga duk waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu anan yana cewa karfe 4:50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin ne na yau da Black Stars din kasar Ghana inda kocin Black Stars din Kwasi Appiah yayi imani ɗan wasansa da su ba da mamaki ma yau yayin da za su yi arangama da Iceland a Reykjavik gobe kenan Allah ya kai rai. Black Stars dai tuni sun isa can Reykjavik din domin huskantan Iceland din da ke shirye-shiryen shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a kasar Russia. Yau ne ake nuna bidiyon din binciken Anasa Armia Anasa na kwakwab wadda ya yi game da irin badakalar da ke gudana a ainihin hukumar kwallon kafar Ghana. Sai dai bayyanar da wannan bidiyo ana jin zai iya sa zalafin kasha kamfanin da ke daukan nauyin gasan ligin din Ghana ta sake nazari da zarar dai wannan bayyana video zai iya yin kafar ungulu ko kuma da ya shafa wa tambarin kamfanin ta kashin kaza. A yayin da ake nan ake hankoron shiga gasan cin kofin mata na Afirka wadda za a yi a kasar Ghana yau din nan ake soma fafatakan kokarin shiga zagayen ƙarshe na shiga wasan. Kan dai ranar Asabar ana jin da asan ƙungiyoyi bakwai da za su haɗi da Black Queens ɗin ƙasar Ghana domin neman wannan kofi da za a yi fafataka a kai somi daga ranar 17 ga watan Nuwamba zuwa 1 ga watan Disamba da kuma tikiti uku na shiga gasan cin kofin duniya na mata da za a yi a kasar Faransa. Babu ko shakka cewar ɗan wasan gaba na kasar Masar Muhammad Salah zai taka leda a gasan cin kofin duniya bayan samun rauni da ya yi a karawar da club ɗinsa Liverpool ta yi da Real Madrid inda ya samu rauni bayan ya yi arangama da Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo an rawaita cewar ya buƙaci klubin ɗinsa wato Real Madrid ta ba shi kuɗi euro miliyan 77 wadda ya kama pound miliyan 66 ko kuma dollars miliyan 88 duk shekara ƙarin euro miliyan 30 wato pound miliyan 26 dollar miliyan 35 kan yarjejeniyar da ke tsakanin su na yanzu. Sa'annan ya yadda ya ci gaba da yi wa Real Madrid wasa. Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Watan Yuni shi ne watan da ake bikin al'adun gargajiya na Amurkawa 'yan asalin nahiyar Caribbean. A watan Yuni shekara ta 2005, Majalisar Wakilan Amurka baki ɗayansu suka amince da ƙudurin mutunta mutanen Caribbean da al'adunsu na kakanni.
A ranar 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2006 ita ma majalisar dattawa ta amince da kudirin. Shugaba George Bush ne ya fara kaddamar da sanarwa amincewa da kudirin a ranar 6 ga watan Yuni shekara ta 2006. A cikin watan wannan bikin muna girmama dangantakar tarihi mai tsawo da ke tsakanin mu da ƴan asalin Caribbean, makwabtan mu da kuma jinjinawa Amurkawa ƴan asalin Caribbean da suka bunkasa kasar mu, a cewar shugaba Donald Trump. A wani jawabin karramawa da yi a ranar 31 ga watan Mayu, Amurkawa ƴan asalin Caribbean sun dauki aƙidar Amurka tare da basirar su da kokari da suka yi wajen bunkasa tattalin arzikin Amurka. Ya ƙara da cewa suna kare mutanen ƙasar mu a matsayin jami'an tsaro kuma suna aiki wa al'umma a matsayin jami'an gwamnati. Suna fama wajen ilmantar da ƴaƴan mu matasa kuma sun nuna jarumtaka a fagen wasanni. A matsayin su na waɗanda suke cikin bangarori daban-daban na kungiyar ƴan wasannin Olympics na Amurka, jagorancin su tare da shawarwarin su ya bada gudunmuwa mai ban sha'awa ga al'ummar mu. A matsayin su kuma na zama gwarzayen Amurkawa da suke da tushen asalin Caribbean, sun kasance waɗanda suka rungumi aƙidar kishin Amurka, a cewar shugaban wanda ya bada misali da Dr. William Thornton ɗan asalin British Virgin Island, wanda shine ya shata fasalin ginin Majalisar Dokokin Amurka, har ma ana cewa shine mutum na farko da ya fara gina ta. Wani da ake kira da John Baptist shine ɗan asalin Caribbean na farko da ya fara zama a birnin Chicago, kuma duk da cewa an haife shi a Haiti, ana kallon sa a matsayin mutumin da ya fara ganowa da kafa birnin na Chicago, kuma har yanzu ana ji da shi game da harkokin kasuwanci da ya raya a garin na Chicago. Wannan watan shugaba Trump ya ce mun shaida da yawan gudunmuwar da Amurkawa ƴan asalin Caribbean ke ba wa ƙasar mu, cikin su har da ƴan Caribbean su sama da miliyan 4 da suke zama Amurka a yanzu. Haka kuma Amurka na mika matukar godiyarta ga Amurkawa masu yawa ƴan asalin Caribbean waɗanda suka bauta wa ƙasar a cikin rundunoninmu na soja. Amurka na ci gaba da alfaharin taimakon da ta samu daga Amurkawa ƴan asalin Caribbean waɗanda suke taimakawa Amurka da duk faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan kuma ya kawo mu ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Jama'ai a birnin London sun ce saboda motocin kashe gobara 20 da ma'aikatan kwana-kwana 120 ne suka kai dauki a wani hotel na Mandarin Oriental wanda ya kama da wuta a Kingsbridge da ke birnin London. Wasu hotunan bidiyo sun nuna hayaki ya turnuke rufin hotel din mai hawa da dama, kuma ana iya ganin wannan hayakin a fadin London. An rufe manyan hanyoyin mota da ke ratsawa gaban hotel din, lamarin da ya janyo cunkoson motoci a London. Yan sandan sun ce an kwashe mutane daga ginin kana kuma ana ci gaba da binciken mafarin wutar. Babu dai wanda ya ji rauni a rahotannin farko da suka fito. Ga dukkan alamu, ƴan Democrat a California, jiha mafi shahara a Amurka, suna kan hanyar samun nasara a wasu muhimman gundumomi a babban zaben watan Nuwamba, biyo bayan nasarar da suka yi a zaben fidda gwani da aka yi a jiya Talata. Babban labarin da zai kai jam'iyyar ga samun rinjaye a majalisar wakilai a nan Washington. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya bayyana amincewarsa ya gana da shugaban ƴan tawaye Riek Machar a wani yunkurin kawo ƙarshe abin da ke hana shirin zaman lafiya da kuma ruruta yakin basasan ƙasar. Ministan harkokin wajen ƙasar mai riko ya nuna cewa shugaban ya yadda yayi wannan ganawa.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni, da injiniya Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.